sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Alkalin da ke shari'ar Paul Manafort tsohon chairman din kamfe din shugaban Amurka Donald Trump ya ce an yi barazanar kashe shi, kuma yanzu haka ma wasu jami'an tsaro ne ke kare shi. Alkalin kotun gunduma Thomas Selby Ellis ya ga manema labarai je jama'a cewa duk inda naje kafa ta kafar jami'an tsaro, ya kara da cewa kai ko hotel ma bana iya zuwa ni kadai, bana ma iya bayar da sunan hotel din. Manema labarai sun buƙaci alƙalin ya gaya musu sunayen mambobin kwamitin ta alƙali yanke hukunci wato juro, amma yaki yana mai nuni da dalilai na tsaro. Alƙali Ellis ya ce rayukan ƴan kwamitin ta alƙalin ma na iya shiga hadari muddin ya bayyana sunayensu. Ya ce ya kamata in kare salamar su da lafiyar su. Yan kwamitin ta alkalin sun yi zama a karo na biyu je jama'a yayin da shugaba Trump ke bayyana shari'ar Manafort din da abin bakin ciki. Zaman doya da manja tsakanin fadar shugaban Amurka da bangaren jami'an tsaron farin kaya na karuwa yayin da shugaba Donald Trump da tsohon babban shugaban jami'an tsaron farin kaya ke ta kace na ce kan takaddamar wato takardar tabbatar da zama masanin tsaro. Je jama'a shugaba Trump ya kai bugunsa na farko a wannan dauki ba din da ake yi, yana mai barazanar janye takardar tabbatar da zama masanin tsaro ta wani babban jami'in ma'aikatar shari'a, sannan ya kare shawarar da ya yanke ta soke takardar tabbatar da zama masanin tsaro ta tsohon shugaban hukumar leken asirin tsaron kasa ta CIA John Brennan, tare kuma da cewa mutane da dama sun yaba da hakan. Daga bisani tsaffin jami'an hukumar CIA sun mai da martani, inda fiye da 60 daga cikin su suka rataba hannu kan wata takardar wato tayin Allah wadai da abinda suka kira ramuwar gayyar siyasa kan jami'an tsaron farin kaya da sauran kwararru kan harkar tsaro. To karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Girka ta idar da shirin nan na aiwatar da tsauraran sharuɗan bashin da aka bata na tsuke bakin aljuhu. Kammala wannan shirin wani babban ci gaba ne kasar ta Girka. To amma har yanzu da sauran jan aiki a gaban kasar ta Girka kan yadda za ta farfado da tattalin arzikinta. Ofishin Prime Minister Alexis Tsipras ya bayyana bashi na ƙarshe na makon jiya ƙarƙashin wannan tsarin da cewa shine abinda ya kira ƙarshen wani al'amari tamkar wasan kwaikwayo. Yanzu za a iya buɗe wani sabon babi na ci gaba da adalci da kuma buƙasar tattalin arziki. Sannan a hankali dai tattalin arzikin Girka na farfadowa, bangaren yawon buɗe ido ya bunƙasa da kashi 17 cikin 100 a birnin Athens a wannan shekarar. Kuma rashin ayyukan yi da ya yi tsanani a baya ya a yanzu dai ya fara zama tarihi. Jami'an kiwon lafiya a yankin Palestine sun ce sojojin Isra'ila sun kashe wasu Palestinawa biyu baya ga wasu 60 da suka raunata a wata zanga-zangar da aka yi a kan iyakar Gaza a daidai lokacin da masu shiga tsakani na kasar Masar ke kokarin cin matsagaita wuta. Shaidu sun ce masu zanga-zanga sun kona tayu tare kuma da yin jifa da duwatsu, a yayin da su kuma sojojin Isra'ila ke mayar da martani da jefa barkonon tsohuwa wani sa'in ma da buɗe wuta. Sojojin Isra'ila sun ce wasu daga cikin Falistinawan sun ƙetara cikin yankin Isra'ila na wani ɗan lokaci kafin sojojin na Isra'ila suka fatattake su don kare yaucin kan iyakar. Jami'an gwamnatin kasar Masar na tattaruka da wakilan Hamas da na masu tsaron ra'ayi a Gaza kan yadda za a yi yarjejeniyar zaman lafiya da Isra'ila. Wata kotu a Turkiya jiya Juma'a ta yi watsi da ɗaukaka ƙara da buƙatar sakin koko ta buƙatar sakin ba Amurkin fastan nan Andrew Brunson wanda aka kama shi wanda kuma kama nashi ya janyo takaddamar diplomasiya tsakanin Amurka da Turkiya. Babbar kotun ta birnin Izmir ta tabbatar da hukuncin kotun da ke ƙasa da ita wadda ta ce a ci gaba da yi ma Brunson ɗaurin talala. A cewar kafafen yaɗa labarai da kuma lauyan Brunson.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakub birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bashir Bugaje sannu da kokari kuma barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda shida. Rahotannin mu na daya da na biyu za su yi magana akan kokarin kawar da cutar polio a Najeriya da kuma jamhuriyar Niger. Rahoton mu na uku zai yi magana akan horar da jami'an kiwon lafiya da aka yi a jihar Bauchi domin kula da ƙananan asibitocin da ke fadin jihar. Shi kuwa rahoton mu na hudu zai yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da illar da take yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Rahoton mu na biyar zai yi magana akan makon shayar da jarirai nonon uwa a jihar Neja. Shi ma rahoton mu na shida wanda shine rahoton mu na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana akan dalilan da yasa likitoci suka fi ba da fifiko akan yi wa yara ƙanana rigakafi. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla a gaida Nasir Yakub birnin Yaro.
Ƙoƙarin kawar da cutar polio da ake yi a Najeriya, cutar har yanzu tana nan makale a wani bangare a jihar Borno Najeriya. Hawa Umar tana da rahoto akan ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar baki ɗaya daga Najeriya.
Duk da cewa an samu shawo kan matsalar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma tura jami'an lafiya kowane lungu da saƙo domin tabbatar da cewa an ba ma yara 'yan ƙasa da shekara biyar rigakafin cutar.
Sunana Umar El Faruk Ahmad, ina da aya kuma ina karban wannan alluran na rigakafi da ake yi. Mata na biyu ko da yaushe na bar gida nakan ba su bayanin cewa lalle su yi kokari da zaran an zo maganan karban allura. Kuma a yanzu haka duk halaye na akwai shirin irin wannan allurai da aka mana na rigakafin kenda da rigakafin wannan cuta ta polio wanda kuma na tabbata da cewa ba abin da ya mun illa. Idan ma an ce baya ba da dama a haihu, gashi nan na haihu.
Sunana Jamila Bello. Kamar yanda wasu kasashe suka ci gaba, mu ma muna fatan ƙasar mu Najeriya a samu ci gaba yawan haka duk dai da wasu ba so suke ba ba su yadda ai ma ƴaƴan su suna ganin kamar wani abu ne daban a ce yana hana haihuwa a ce yana menene amma mu dai gaskiya duk ba mu yadda da wannan ba
sunana Runa Abdullahi Maiwada kin san halin yaro idan ya ga malaman lafiya zai ga kamar allura za a mishi sai ji tsoro so wani lokaci nakan ba su minti in ce su su gani ma wanga abin dadi ke gida shi gabaki din sai a ba su ni idan ina gida ba ni wasa da irin wannan ba ma din da na haifa ba hatta da ƴaƴayen yayyeni na ƴaƴayen unguwa wanda na san na isa wurin iyayen su nakan yi hakan gaskiya
bayan da haka hukumar lafiya matakin farko da ake da su a kowace jaha na bada gudunmawar su kamar yadda babban sakatare na hukumar lafiya matakin farko na Abuja Dr. Rilwan Muhammad ya bayyana min
Najeriya muna da yawa kuma wanda suke ce ba su sodin suna da yawa yanzu kamar a Kamaru ne za a yi tattara jama'a ce wanda duk ba su sodin ma ya magani su gaba daya dan ko Najeriya na da yawa shi yasa kiga an tabbatar yanzu Abuja ana danyi Lagos ana yi Kano ana yi Kaduna ana yin allurar rigakafi Jigawa ana allurar rigakafi Bauchi ana yi to abin da ake dubawa wanda ba sa mai dalili shine sai an yi dan yi bincike an samu mai dalilin da yasa ko dai bambanta da yanda dalilin da yasa
to akwai wani binciken da ake yi dan gane haka
eh to sai mana kin sa ai da yake kowa da aikin sa nan da nan da an gane ba wuyan ganewan ma min ka duta ne ka tambaye su ni ce maka biya allurar rigakafi ka duwa ba kati a me ya faru ce maka wallahi shi bai san ma amfani sa ba kaga ka gane da wani kuma me ya tawo amfani sa an ce ma ana kara cutan rashin haihuwa ne a ciki kaga san wani ƙarya ne ya samu a wani waje bai samu ainihin labari mai kyau ba ya samu gurbataccen labari shine yake bin labarin kuma ko wani mun samu malami ne yake cewa kai karka yadda ka karba ko wani pastor ya ce karka mun ba mu samu haka yanzu da yanzu duk babu to sai a je a tabbatar wannan malamin an kawo shi kusa an masa bayani sosai ya fahimci abin
kawo yanzu Najeriya ta yi gagarumin nasara wajen kawar da cutar a wasu jihohi Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Jamhuriyar Niger ma bata yi kasa a gwiwa ba wajen kokarin kawar da cutar daga yankin Afirka inji wakilinmu Shu'aibu Mani
domin aiwatar da bincike na kokop cikin karkara ga karana yara masu dauke da cutar shan'ina ko polio a burin gwamnatin Jamhuriyar Niger da hukumar kare lafiya ta duniya OMS na a kawar da cutar polio kwata-kwata daga cikin kasashen yammacin nahiyar Afirka Malam Hamidu Haruna shugaban yaki da cutar polio a fadin kasa
yara wanda ya kamata a samu cuta da yawa take sa ciwon shayinnik yara wanda ya kamata mu samu ba mu kai gare su ba shi yasa muka ce bari mu jayo kaman al'umma don su kawo muna mu yi wannan yaki da wannan cutar
kenan kun gane akwai matsala
matsaloli kaman likitoci yake ya musu yawa suna likita kenan ba san ba abin da yake wakana cikin gari
kun galibin wannan ne horo da ake ba busukan tallafin wata kungiya ne
kungiya ta duna mai kiwon lafiya OMS ita ce ta doke yawanin don ka wannan taron
sai na ga kai magana akwai dan su baki wani zo daga kasashen waje
sun zo daga waga kaman kungiya ce ta Afirka ta yamma don kuma wanda suke kula da lafiya sun zo su kawo mana akwai kuma kungiya ta nan Niger kula da kiwon lafiya don kuma sun zo da kawo mana ta yadda wannan aikin
likitocin dama da karkara da wakilan jama'a suka dauki wannan horo ga Malam Mustafa Ali na asibitin garin Endoto dake gidan Rinji da nashi ra'ayi akai
to wannan horo ya zo kama daidai lokacin da ake bukatar shi tunda sanin kowa ne Niger tana cikin takara da wannan yaki na hidda kakaf cutar shan'ina daga cikin Niger kenan wanga horo ya zo daidai da ake so tunda horo ne wanda mu za a ba likitoci kuma za mu ba wannan masu kama muka aiki wanda ake ce marele communautaire su ma za a ba su horo buskan wannan bincike na kakaf na binciken cutar shan'ina da cututtuka ma wanda suke haddasa wannan cuta
ya za a yi ku jawo hankalin uwan daya domin a ce an cimma wannan buri
akwai waye kai da muke yi muna yin shi kuma za mu kara waye ma uwaye kai alamomin wannan cuta wanda su da kansu in sun gani ma su ne za su neman likita koko wannan abokan aikin mu wannan ake ce ma relay communautaire
ko bayan wannan horo da akwai abin da kuke jira daga likitocin Malam Hamidu Haruna shugaban yaki da cutar polio a fadin kasa da Amsa
kira wanda muke da shine a tsaya tukuru ya yake akwai horo wanda ya ka ba su kenan su koma gida don ka abin da ya koya musu don su yi aiki da shi
Shaibu Mani sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar
a jihar Bauchi an gudanar da taron bita ga ma'aikata kiwon lafiya ta yanda za su inganta kula da ƙananan asibitoci Amina Abdullahi Girbo ta aika mana da rahoto.
Da yake bayani shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa.
Yau muna abinda muke kira scale up. Mun kowa ya san NSHIP program Abuchi, PBF financing ne wanda mun fara shi da local government wanda yanzu ya zo Katagum ya zo Bauchi. Yanzu kuma yau muna na zama karar local government guda hudu. Wannan performance based financing. A cikin local government guda hudun nan akwai Toro, akwai Ningi, akwai Miso, akwai Gamawa. Kuma manya-manyan local government ne a cikin Bauchi wanda kowanne yana da ward tsakanin 18 zuwa 20. Wanda muna ganin an dauko wannan manyan local government zai ta abin ya dadda bunƙasa a cikin jihar nan. Kuma mutane da ba su ci gajiyan shi. Program ne mai kyau wanda yake inganta kiwon lafiya a mataki na farko. Kuma yana linkin din shi har da shi mataki na biyu, wato General Hospitals kenan. Jin dadi sosai da wannan scale up din shine zai kara karfin abin a jihar nan kuma yasa abin ya samu karbuwa ya kara mana kiwon lafiya a mataki na farko yanda mutane da ba su ci gajiyan shi. Dole ne a ji hankalin saboda shi program duk da cewa mun san cewa program ne mai kyau da yake canje kiwon lafiya din. Ba zai yi shi da kansa yi abin da sai ma'aikatan mu sun sa yayi abin da ya dace. Mun ji dadi saboda su PIU din ƙarshen shi Dr. Adamu suna kokari. Mun ga abin da ya faru a DAS daga sanda aka fara zuwa yanzu ka je kiwon lafiya a DAS local government ya canza gaba daya. Ko in this system yana nuna mana yanzu zaka samu asibiti duk ward guda 13 na shin DAS local government asibitocin suna amfani 20 awa 24 a rana. Ana shifting ana komai kamar general hospital. Kuma an ka je quality of care din da magunguna da komai akwai su ko yaushe ka je. Kuma mun fara ganin haka yanzu a Bauchi da aka fara wancan watan da Katagum local government mun fara ganin su ma sun fara coming up. So amma fa ba zai faru ba ma'aikatan ba su tashi sun yi abin da ya dace ba.
Pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Shugaban shirin NSHIP a jihar Bauchi Dr. Adamu Muhammad.
Okay, shi wannan horaswa dai ana yin sa ne saboda a horas da su ma'aikatan karamin hukuma na Ms. Ningi Toro da kuma Gamawa akan yanda za su je su tantance asibitotuka su samu mana bayani akan duka asibitotukan da suke wannan kananan hukumomi. Za su nemo mana bayanai ne shafi a inda asibitin yake da yawan ma'aikatansa da kuma yaya facility yake da irin aikin da suke yi da kuma wasu abubuwa dai da dan yawa wanda za su ba mu damar mu gane yaya yawan karfin aikin asibitin da kuma yawan zuwan da mutane suke amfana da wannan asibitin. So abin da ake so a cimma dai shine a samu ingantaccen bayanai na duka asibitotin da suke wayannan kananan hukumomi saboda a yi amfani da shi a zaɓi asibitin cikin da su amfana daga wannan shirin.
Dr. Adamu Muhammad kenan shugaban shirin NSHIP a jihar Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Zazzabin cizon sauro na da matukar illa ga bil'adama. Kananan yara na daga cikin waɗanda cutar ta fi yi wa illa da zarar ta kama su. Halimatu Abdullahi na da cikakken rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Ita malaria kamar yadda kika gani yanzu an shiga yanayi na damina wanda watan bakwai ya kama ana ruwa sosai. In an duba garuruwanmu da unguwanni sun cika da ruwa, to anan sauro yake samu ya haihu ya ƴaƴa sannan ya hayayyafa kuma ya shiga cikin gidaje ya kama ƴaƴan musamman ƴan ƙasa da shekara 5. In an samu wannan to sauro shi yake dauke da kwayar cuta ta malaria. In ya ciji wannan ya ɗebo jininsa da ciwo a jiki sai ya kaiwa wannan. To idan kwayar cutar ta shiga, to tana shiga har kwakwalwar yaro, har cikin kwayoyin halitta na jini da hanta da ko'ina da ɓargo. In ya shiga kwakwalwa, kwayar cutar ta shiga kwakwalwa, akwai zazzaɓi mai zafi, akwai ɗimuwa da surutai da suma da jijjiga kip-kip za ki ga yaro kuma yana surutai ana kiran sunan wani wasu kinga daga nan a zo a ce ai mayu ne ko miyagu ne ko aljanu ne a tafi ai ta tofi ko ai ta wani hayaki ko ai wane ne kamar a sauke wa mutum mai bori ko wani abu. To wannan kinga kamar halaye ne na tun jahiliya irin na da. Gaskiya an wuce wannan yanayin saboda haka kiran da ake shi ne da zarar an samu wannan asibiti za a ci. Babu zancen miyagu ko mayu ko wani abu. Matsala ce kwakwalwa ta tafasa da wannan kwayar cuta. To kin ga matsala ta farko kenan. Matsala ta biyu shi ne tsananin karancin jini. Kamar yadda aka yi bayani ita kwayar cutar malaria jini take lalata. Tana faffasa jini. so dandana yin jinin yaro kuma ba yawa ne da shi ba da ya dan yi zazzabin muni daya biyu to jinin sa zai kare sai a ga ya dashi ya zama fari ya kuma ba shi da laka ba karfi sai kwanciya to da an jefa din bakai rawo ya zo ya halaka to da haka karancin jini ita ma matsala ce babba sannan idan kuma ba a samu wannan ba kansa ciwon malaria din yaro ya dinga yi yana sake yi yana sa shi ya kasa girma yana sa shi ya tsumbura yana sa shi kuma ya kamuwa da ciwon tamuwa din na yunwa da muke da fama da shi saboda yaron baya iya cin abinci ga amai ga zazzabi sannan makaranta ba zai iya gane karatu ba nan ma kin ga an samu wata matsala
za a samu fifiko tsakanin sa da sa'annin sa
shine to saboda haka rigakafin shine lalle a tabbatar kowanne yaro yana kwana a cikin gidan sauro sannan in an samu zazzabi nan take a tafi asibiti banda zuwa dakunan shan magani na kasuwa ko na unguwanni tunda ba gwaji za a yi ba kuma da yawa ba su samu horo na kula da mutum kamar a yanayi na asibiti ba saboda haka ya kamata mutane su lura akan irin waɗannan abubuwan kuma su faɗakar da kansu idan an samu matsala lalle a matsa a je asibiti mafi kusa.
Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa da ke birnin Dutse. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
An bayyana samun nasara akan makon shayar da jarirai nonon uwa da ya gudana a jihar Neja. In ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Neja, Dr. Mustapha Jibril, ya ce har yanzu fa akwai matsaloli sosai ta wannan fuska. Saboda haka ma lamarin ya dame su kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Akwai matsalolin na jarirai din an kuma babban matsalan ne saboda ba sa amfani da wannan abinda Allah tsarin da Allah subhanahu wataala zance ya riga ya yi muna ba madara a duniya da ya kai madaran nono amfana amma har yanzu muna samun cewa a Najeriya gaba daya kashi 25 a cikin 100 25% mutane mata ne kawai suke amfani da suke shayar da yaran su har wata 6 ba su ba da ruwa ba kuma target na Najeriya shine kafin 2030 at least a samu kusan kashi 50 suna shayarwa haka idan yana yin haka irin dan cuta da rashin lafiya da ake samu da yara kaga suna da cutan cewa ba su da babban rashin cin abinci irin su kwashoko da sauransu ba su same shi ba musamman da ba su dinga rashin lafiya ba kuma za su yi ilimi sosai kuma su yi karfi.
Dr. Mustapha Jibril ya yi karin haske akan matakin da ya kamata a ɗauka akan irin jariran nan da uwayensu suka mutu tun suna sabuwar haihuwa.
Abin yi a kan su irin wannan da iyayen suka rasu shine ya kamata a samu wata da za ta dinga za ta shayar da su ana samun foster mother ko da nan matan da ba ta da lafiya ko wanda suke da kamar cancer haka na nono ko suna wani rashin lafiya da zai hana su iya shayarwa za iya samun wani ya shayar da jariri din kuma mun gode ma kamar kaga addinin musulunci ma ana yin haka nan suna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma an shayar ba maman shi ta shayar da shi ba shi ma an shayar da shi ne so ana yin wannan abubuwan duka
wannan tsarin likitoci ku ba ku yadda ba yaro madara ba.
Gaskiya ba mu yadda ba mu yaro madara ba daga an haife shi har zuwa wata 6 sai dai in akwai wani babban matsala dalili da zai sa a yi hakan nan amma gaskiya ba haka ba ma san haka domin babu magani an ci babu da kakafi a duniya kamar madaran mama yaro ya sha madaran mamansa.
Dr. Mustapha Jibril, kwamishinan lafiya na jihar Niger kenan a lokacin da yake karin haske akan matakan da ya kamata a ɗauka na tabbatar da an shayar da jariri nonon uwa kamar yadda ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Shin ko mai sauraro ya san dalilan da yasa likitoci ke ba da fifiko ga yi wa yara yan ƙasa da shekaru biyar rigakafi akan yi wa manya mutane? Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita a cikin rahoton da ya aiko mana.
Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya lasafta dalilan da yasa ake ƙarfafa yi wa yara ƙananan rigakafi akan manyan mutane.
Wato yawanci cututtukan kamar yadda na yi bayani a baya sun fi kamuwa ne a jikin ɗan adam ɗin da ba shi da isasshiyar garkuwa. To kuma yara su ne yawanci an halice su babu wannan garkuwar sai a hankali. To wannan rigakafin shi ne yake taimaka musu jikin nasu ya yaƙi da ƙwayar cutar da aka sa musu ta rigakafin. Wato ƙwayoyin cutar ne ai ake yin canza musu yanayi ko a kashe su ko kuma a canza musu yanayi sai a sa wa mutum, sai jikin idan ya gansu zai gansu kamar su ne amma ba za su iya illata shi ba, sai jikin ya tashi ya yaki da su, sai kuma shikenan sai kaga ya samu kariya koda cutar mai illa din ta zo daga baya an riga ta, saboda haka ba za ta yi tasiri ba. Shi yasa yawanci cututtukan za su iya faruwa tun mutum yana yaro ne. To amma idan aka ba shi kariyan nan to ya zama wato ya samu wato kariya daga wannan. Idan kuma wasu sukan girma ba tare ma da an yi musun ba amma sukan samu kariya domin yau da gobe cuɗanya da waɗanda suka yi cutar ko kuma da ƙwayoyin cutan a bainar jama'a. Haka wani lokacin har idan ka girma baka kamu da cutar ba, a waɗansu cututtukan mutum yakan iya samun wannan kariyar a yanayin da ya samu cuɗanya da waɗanda ƙwayoyin cutar. Haka to shi yasa a lokacin da ya girma yana da wannan kariya a jikinsa ba zai kamu ba. In ka ga wasu cututtukan irinsu sun bayyana a babban mutum to za ka ga ko bai yana yaro ba to in ta tashi kama shi kuma a lokacin ta fi mishi illa. Musamman za ka ga wannan yana faruwa ne idan yana da karyewar garkuwar jiki wacce kamar kanjamau ke jawowa. Za ka ga waɗansu cututtukan da gaskiya sai a yara ake ganin su, sai ka ga sun bayyana a manya. To idan hakan ta faru to in aka bincika da ƙyar in ba a samu dalilin karyewar garkuwa ba kamar kanjamau ko kuma cutar daji wato kansa, wani lokacin tana jawo karyewar garkuwa. Da akwai cututtuka akwai ashi tarin fukan yana samun shiga ne idan garkuwa ta kare, to shine sai ka ga ya samu gindin zama. Amma a babban mutum wanda ai ko da yayi cutar ko bai cutar ba, kasancewa yana nan wato nau'in nahiyar tamu inda ƙwayoyin cutar nan suna nan barkate muna shakar su yau da gobe, to hakan yakan sa wani lokacin wani ya samu garkuwa ya samu kariya, garkuwar nan ta kare shi daga afkuwar cutar. Amma ba wai ya zama wannan fa wani tabbas bane, waɗansu sukan samu haka yawanci dai.
Amma dai kuma mutum rigakafin koda cutar ta kama ba ta tasiri.
Yawa shine. To amma idan garkuwarsa kuma ta kare dalilin ko shigar kanjamau ko wayannan sauran abubuwa da na faɗa kamar cutar daji ko amfani da waɗansu magunguna da ake kira corticosteroids na lokaci mai tsayi da wasu cututtuka kamar ko cutar ciwon siga, wani lokacin tana danne wato kariyar nan, garkuwar sai ta yi rauni. To irin hakan duk yana ba da dama wa waɗansu cututtuka na ƙwayoyi ɗin su samu shiga. To shine sai su ta gayyarar da mutum, saboda garkuwar tana nan tana ta yaƙi da waɗannan cututtukan ita kanta ta daɗa wahala, sai wasu ƙwayoyin cutan kuma su daɗa shiga, to abin sai ya zama mashi da yawa. To yawanci a manya mutum in ya girma gaskiya ba sa tasiri sosai ƙwayoyin cutan, sai dai in yanayin garkuwa ya yi rauni ɗin shine ake samun haka.
Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga Kanan Dabo. Maryam Bashir Bugaje gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Okay,
da malamai. Abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
VOA.